Sashen yada labarai ta intanet na Daily Trust ke gabatar muku da shirin Najeriya a yau. Masu sauraro, assalamu alaikum. Muhammad Awul Suleiman ne tare da Halima Jumarau ke muku barka da sake kasancewa a cikin wani sabon shirin Najeriya a yau. Tsarin makarantun tsangaya na ci gaba da shan suka daga sassa daban-daban, musamman saboda yadda ake samun yara na gararamba a titunan manyan biranen Najeriya da sunan almajirci. Wannan da ma buƙatar baiwa yaran da ke karatu a tsangaya ilimin zamani na cikin dalilan da suka sa wasu hukumomi ɗaukar matakan yin garan bawul ga tsarin tsangaya. A baya-bayan nan kuma an samu wasu ƙungiyoyi masu zaman kansu sun fara yunƙurin shigewa gaba wajen sauya fasalin karatun. Khalifa Usman Mustapha, daraktan aikace-aikace ne na gidauniyar KDC, ɗaya daga cikin ƙungiyoyi masu rajin kyautata tsarin koyarwa a makarantun tsangaya. Darakta, me kuke fatan ganin an gyara a harkar gudanar da makarantun tsangaya?
So akwai gaɓoɓi abubuwa guda shida na ƙa'idoji da muke so a gyara a kai. Na farko akwai, wato, kowace tsangaya sai ta sami wata ƙa'ida mafi ƙaranci, abin da ake cewa minimum operational requirement. Ba ma nufin a ɗora benaye a computer room, a staff room, mun san wannan ba zai daidai da local typical tsangaya ta 'ya'yan almajirai da suke bara ba. A samar da yanayin wurin kwana mai kyau, a samar da banɗakuna, a samar da yanayin karatun shi kansa. Harkar koyo da koyarwa a rage cunkoso ba wani abu wanda zai gagara ko wanda kawai za a rubuta shi a takarda a bar shi ba. Muna maganar harka wacce za a G-field a yi ta, kuma alarmomunan su karɓe ta saboda za su ga abu ne wanda bai zama yayi kamar wani sabon abu ko wani abu wanda yake nema ya ɗauke su daga kadamin da suke ba. Sannan abu na biyu, wajibi sai an samu manhaja, su wanda za su koyar da abin da yake cikin curriculum din. Za a yi training ɗin gardawa ne a basu wasu bitoci a ƙara musu capacity su ɗauki wannan curriculum ɗin su dinga koyar da shi, ko kuma za a haɗa da wasu volunteers ne na 'yan unguwa wanda suke already muna irin wannan aikin da su yanzu. Sannan abu na uku, to akwai issue kuma na teaching and learning method. Wani hanyoyi za a bi domin koyar da wannan ilimin da yake cikin manhajar? Dole a samar da methodology. To gaskiya shi karatun tsangaya wato tsari ne na gargajiya kuma na tushe wanda ya daidai da addininmu da al'adarmu, wanda kuma da kuskuren da aka yi ta yi a baya shine a tursasa shi ya koma kamar karatun zamani, ba tare kuma da an kalli shi ma abubuwan da suke cikinsa wanda zai wahala ka ce ka mai da shi lokaci ɗaya ka mai da shi irin karatun zamani. To gaskiya shi wannan tsari namu abubuwan da yake ta kallo kenan domin kawo gyara mai ɗorewa. Sannan sai abu na hudu, wato shi kansa tsari na gudanar da makarantun. Dole sai an samu school calendar. Wato an san shekara nawa ma zai ɗauki almajiri a tsangaya ya kai wani mataki na karatu. To shi ma wajibi yanzu muna ta fafutuka mu ga yadda za a samar da irin waɗannan abubuwa. A samu school calendar, yanayi na shekara-shekara, na zango na karatu, zangon karatu ko? A samu kamar irin su timetable, a samu kamar irin su register ta makaranta. Ba sai an ce sun ɗauki irin ta formal school ba, misali, ko da ɗan rubutun azaminsu za su iya yi. So abu na gaba kuma na biyar, karɓar kuɗin makaranta da kuma alkintawa da dabaru na amfani da kuɗin makaranta yadda zai amfanar. Idan guidelines nan suka shiga, to dole a yi ta jan alarmomuna a jiki, a yi ta jan su ana musu mu'amala mai kyau, ana musu bitoci yadda za su gane a gyara tsakaninsu da iyaye, yadda in uba ya kawo yaro to akwai abin da zai bayar na hasafi kamar yadda ake ada. Wannan wato wani jigo ne wajen ɗorewar gyaran, saboda dole sai da ɗan wannan kuɗin shigar duk abin da ka kawo zai zama ne ya samu ɗorewa. So sai abu na shida na ƙarshe, so ana buƙatar kuma a tsarma ilimi na zamani da kuma ilimi na sana'a.
Yanzu haka gwamnati ta sa hannu a cikin abin ko kuma a za ku fara ne?
Ai, dama mu tun da muka fara waɗannan abubuwan, dama gaskiya da haɗin gwiwar gwamnatin muke yi. So da ita ce hukuma, haƙƙinta ne da rayara ta yi a kanta, mu muke taya ta.
ƙarshe yaya kuna samun haɗin kai daga wurin su malaman tsangayen da kuke ƙoƙarin kawo wa gyara?
Gaskiya muna samun haɗin kai, saboda har kullun nakan ce ni tunda na shigo na harka ta tsangaya kusan shekara 7 ko 8 baya, abinda ake ta gaya min kenan, wanda kuma ni in zan yi adalci ga alarammomin da muke wannan aikin da su, gaskiya ba abin da zan ce musu sai godiya, kuma ga duk mai cewa suna da duhun kai ko ba su da wayewar kai, to gaskiya ni zan iya cewa zan kalubalanci wannan.
Khalifa Usman Mustapha kenan, daraktan aikace-aikacen gidauniyar KDC a Kano. Jihar Sokoto na cikin jihohin da gwamnatin tarayya ta kaddamar da tsarin gauraye karatun Kur'ani da na boko a makarantun tsangaya a zamanin shugaba Goodluck Jonathan. Abokin aiki na Jamilu Adamu ya tattauna da wakilinmu na jihar, Nasiru Bello, akan yadda ake gudanar da makarantar.
To ya ake gudanar da makarantun tsangaya iwu a jihar Sokoto?
Makarantun tsangaya a jihar Sokoto ana gudanar da su ne kashi biyu. Akwai bangare guda waɗanda suka yarda da cewa su haɗa ilimin bada Muhammadiyya da kuma ilimin zamani da akwai. Wanda kuma su ne ba su da yawa, sai daga wannan baya-bayan ne suka fara wannan abin cewa idan yaro ya zo aka kawo yaro a makaranta, to mahaifin shi da kawo shi a makaranta, to shi ne zai bada kuɗin abincin shi, shi ne zai bada kuɗin maganin shi, kuma shi ne zai ɗauki duk kulawa da shi. A lokacin da ya bada waɗannan kuma zai ci gaba da kulawa da yaron lokaci-lokaci, yana diba ya halayyar da suke da ciki da halin da yake ciki. To daga wannan lokacin kuma ba wanda za su kai yaron a makaranta, in muna da matakin primary yake iya, za su kai shi a matakin primary. Idan ya kila ya primary kamin a kawo shi, kuma suna ganin yana da girman da ya wuce primary, da sukan yi haɗaka tsakanin makarantar da kuma wata makaranta ta gaba da primary din, ya kasance kila wannan makaranta sai ta koya mai yaron ilimi na daidai matakin primary. To daga nan sai wannan makaranta ta bashi takardar shaidar kammala primary sai ya shiga secondary. A tsari na biyu wanda akwai, wanda shi da ɗan tsarin da ake da shi, wanda kuma ko tun da daɗewa shi ne waɗanda ke ba da ilimi kawai na Muhammadiyya tsantsa, kuma waɗannan ɗin yara ne ake kawo wa yaran, wasu wayansu suke kawo abincin da za a ba su, wasu kuma a'a su ne kai ta su yi wannan yawon da ake yi na bara.
To me gwamnatin jihar take yi ma na makarantun da ka ce iyaye suna biyan gudanar da harkokin yaran su kamar kuɗaɗe da sauransu?
To inda aka fito, gaskiya gwamnatin jihar ba ta kula da irin waɗannan abin ba, amma a yanzu an kawo wani sabon a hukumar da ke kula da waɗannan abubuwa, ita ce hukumar kula da ilimin addinin musulunci da harshen larabci ta jiha, wanda yake shugabanta a yanzu ta Altine Tendin Mahe. To yanzu shi ne ya fara aikin kwanan baya, har ya zo da shirin cewa to kudu waɗannan makarantun da akwai za a yi ƙoƙarin cewa makarantun gaba ɗaya sun koma makarantun da ke koyar da ilimin zamani da kuma ilimin Muhammadiyya a lokaci ɗaya, kuma sun taho da tsarin hana yawon bara. A hakan da yake ya ce, kamar bayanin da yake yi kwanan baya, ya ce ya zagaya kusan jihar Sokoto, kusan yana da yanzu ƙididdiga ta yawan makarantun da akwai na tsangaya a jihar Sokoto. Sannan ya fahimci yanayin buƙatunsu da matsalolin da suke ciki, kuma ya shirya kawar da waɗannan matsalolin nasu, na ganin cewa an kawar da haka bara, an tunkari cewa in ilimin za a yi to za a yi shi ne ba tare da hita yawon bara ba. Jihar Sokoto ta tura su da shi da shugaban hukumar zakka da wakafi, sun tafi Malaysia, sun diba yanda su waɗannan a waɗancan wuraren suke ba da karatunsu na tsangaya, domin a zo a yi kwaikwayo irin wannan abu. Kuma sun shirya wata taron ƙarawa juna sani da malaman, na ganin cewa an tuwancan shirin da akwai a Malaysia, an zo da shi nan, an ɗabbaƙa shi, an ci gaba da aiwatar da shi, ya kasance harkar ilimin tsangaya za ta iya zama da ƙafafunta, kuma tana ba da abin da ake buƙata kamar yadda ilimin boko ke ba da abin da ake buƙata, wai na dogaro da kai, na kuma su ma masu ilimin su gane cewa wani ilimi ne suke yi ba tare da jin abin da suke yi a yanzu ba, na kamar kana ilimi sai ka kamar ba ilimi kake yi ba. A shigo da shi ya kasance ana koya maka ilimin tare da sana'a, ko da za ka gama karatun ka iya sana'a da za ka iya taya ka dogara da kanka, ka san cewa kenan abin da ka koya wani abu ne na dogaro da kai, ba wani abu ne wanda bayan sai ka ƙare shi kuma sannan ka je ka nemi me za ka yi.
To an gaida Nasir Bello, wakilinmu a jihar Sokoto, a tattaunawar shi da Jamilu Adamu. Kuna tare ne da sashen yaɗa labarai ta intanet na Daily Trust, kuma shirin Najeriya a yau kuke sauraro a shafin aminiya.dailytrust.com da hanyoyin yaɗa shirye-shiryen podcast na Buzzsprout da Spotify da TuneIn Radio da kuma Google Podcast, sai kuma ta Freedom Radio a Kano da Nas FM a Yolan, jihar Adamawa. Kuna kuma iya samun shirin a shafukanmu na sada zumunta, wato facebook.com/aminiyatrust da twitter.com/aminiyatrust. To madalla, Shirin namu na tattaunawa ne akan yi wa makarantun tsangaya garan Bawul, ta yadda duk wanda ya karatun tsangaya zai samu ilimin da zai bauta wa Ubangijin shi da kuma wanda zai nemi abinci. Gwamnatin jihar Kano ta jima tana bayyana aniyarta ta inganta makarantun tsangaya. Halima Jumrau ta tattauna da Gwani Yahuza Gwani Dan Zarga, shugaban hukumar makarantun Al-Qur'ani da na Islamiyyu a jihar Kano, akan inda aka kwana.
Ayyukanta shine kula da makarantun Al-Qur'ani da Islamiyya na jihar Kano a Lungu da Sako. Duk abin da ya shafe su an yi dokar ta ce a review na manhaja da duk wani abin da ya shafi abin da yake da related da makarantun Al-Qur'ani da Islamiyya na gayyata irin su musabaka da sauran cicci na addini duk dai wani abu da yake. To su makarantu na tsangayu da alarammomi suke buɗewa, an zo da wani guidelines mun tsara wanda kwanan nan Allah da gwamnati ta yi a forum zai fara aiki. Duk wanda zai buɗe makaranta Al-Qur'ani zai zauna ya karatu Al-Qur'anin kamar yadda ake yi a da, amma lallai a samu musu ruwan kwana da wurin zama da banɗaki. Kuma kowane uban yaro muna ƙoƙarin a wayar da kansa ya san cewa haƙƙinsa ne ya kula da ɗansa, ya tarbiyyantar da shi, ya ilmantar da shi haka addinin Musulunci ya tanada.
Me dalilin zamanantar da irin wannan karatu da ake na tsangaya a haɗa shi da karatun boko?
Na farko zamani Allah ne ke kawo shi. Ƙur'ani in kika kula ba littafin da ya kai shi daraja a littattafan da Allah ya saukar a duniya, ba annabin da ya fi annabin da aka saukarwa da Al-Qur'ani. To mai karatun Al-Qur'ani ko makarantar Al-Qur'ani in ka shigo Nigeria, a arewacin Nigeria, shi ya fi kowa ƙasƙanci. Za ki gan shi cikin datti, makarantun an maida su ba tsari. Ma'ana na ce ba tsari sai aka hata yanzu makarantun mu na Islamiyya, idan kika sa kuɗi cewa za a biya 200 duk wata, yaron da ubansa yake kai shi wata makarantar boko ya biya 100,000, wannan 200 sai kasa biya sai a shekara baya biya, saboda rashin girmama harkar. Duk wayannan malamai da suke zama su karantar su ma mutane ne kamar kowa, suna ci, suna sha, suna da iyali, suna da nasu ƴaƴan, suna da bukatu, amma suka bar bukatunsu suka ajiye suke mana hidima. To dole mu ga mun kyautata rayuwarsu da abunan ɗinsu. Sannan addininmu mu za mu kare kanmu, ba wanne zai zo daga Turai wata ƙungiya ta zo ta ce irin su UNICEF, irin su DPID, muna nan zaune mu mutanen mu ba irin kuɗin da mamu su. Allah ya saka musu alkhairi su da suka zo. To shi da muke alfahari da irin su KDC, irin su ADF, ƙungiyoyi na 'yan ƙasa da suka zo suke tunanin a kyautata rayuwar wannan tsari na makaranta. So da haka karatun Al-Qur'ani muna so. To mai karanta shi ya kamata ya fi kowa tsari, ya zama cikin yanayi mai kyau, ya zama cikin yanayi da rayuwa mai kyau, amma ba yanda muke yi mu a yanzu ba. To in da ana yi yanzu dalilin zamanantar da shi ba zamanantarwa ba ce, a'a ana yi da kyau. To yanzu ƙara kyautata shi ake ya dace da wannan yanayin da muke ciki. Za kuma su iya ɗaukan neko, za su iya ɗaukan wayan.
Daga ƙarshe wani kira za ka yi wa iyayen da za su iya biyan miliyan a makarantar boko amma makarantun Islamiyya ba sa iya biyan 200, 300, 300, 500?
To ni kiran da zan a gare su ya kamata su farka, domin bacci suke yi. Duk wanda yake ɗa ko kuma yake musulmi ya haifi ɗansa, haƙƙinsa ne ya koyar da shi ilimin addini, haƙƙinsa ne ya koya mar ilimin rayuwa yadda zai rayu ya iya riƙe kansa da sauransu. Idan ya bashi ɗaya bai bashi ɗaya ba, musamman ya shagala da ilimin rayuwa bai bashi na addini ba, Allah zai tambaye shi, za su yi rigima da shi a gaban Allah, domin addininsa shi ne dolensa, dole ya san shi, ya sanya zai yi shi. Idan ya bashi ilimin addinin nan, ya biya kuɗin makarantar addini, aka koya mar successfully, malaman suka samu, aka biya su albashin da za su tsaya su kula da karatun yaran a lokutan da aka samu su, to ba ƙaramin alheri ba ne a gare mu. A nan za mu samu shugabanni na gari masu tsoron Allah kuma masu riƙon amana, ba yanda muke fama da shi yanzu ba. Daga nan za ka yi maganin cusa musu wani ra'ayi su shiga ta'addanci, a fake da Musulunci, a zo a koya musu wani aƙida mara kyau. A dama sun samu tarbiyya mai kyau, sun san aƙida mai kyau, kuma sannan kamar yadda na faɗa miki, wajibi ne kamar yadda za ka bashi ilimin duniya shine ilimin zamani, ka bashi na addini. Kai kanka yanda zai kula da kai in ya rayu ya girma, ya fi yanzu yanda zai kula da kai in bai ilimin addini ba. Kuma ka sani in za ka dau nauyin sa ka kashe mar millions ba tare da kuma ka tarbiyance shi da addini ba, ke kanka ba zai ga kimar ka ba a gaba. So wajibinka ne kai kokari kowane bangare ka bashi haƙƙin sa, ku ba ta haƙƙin su wajen koyar da addini. In kai alƙawari da makaranta ka dauko ka cike form, to fa ka dau alƙawari Allah zai tambaye ka, to duk wani tanaje da ta yi na makarantar islamiyyar sa addinin sa ka biya daidai gwargwado don a sami damar kulawa da malaman tsaya su ma su tarbiyyanci yara yadda ya kamata.
Gwani Yahuza Gwani Dan Zarga, shugaban hukumar makarantun Alƙur'ani da na Islamiyyu a jihar Kano, a hirar shi da Halima Jumrau. To masu sauraro, da wannan bayanin na Gwani Yahuza Dan Zarga, shirin Najeriya a yau na wannan lokaci ya kawo ƙarshe. Sai mun sake haduwa a shiri na gaba da izinin Allah. Yanzu a madadin abokan aiki na Jamilu Adamu da Nasir Bello, sai kuma Halima Jumrau, ni Muhammad Awar Suleiman ke sallama da ku huta lafiya.